الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتا الله تبارك وتعالى تدوك من ذنك إليه ممن لكن قوة دقومي قبات أياه واندي ساكي كدر حدور مؤوني يمتي نران الله ربا تلاتين دي دي قوات الشوال شكرا تدوه لتريقود تلاتين دبقوي باي هجر منضع الله صلى الله عليه وسلم لقمك إزوى مدينة واندي دا تشيما قوكو قوات انتقص شكرا تدوه بيود شاشدا lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 24 a bangaren lissafi suratul nur kafin darasi ne ubada yake idan da tambayoyi suka yi gabata na'am
bada kaman wanda yake kasa
wai matafiye idan ya gudu imami mazauni idan an yi raka'a biyu yana iya salamcewa to abinda muke so mu sani lalle ita sallah ta jama'a wajibi ce akan mumini sawa'an yana zaman gida ko yana cikin hali na bulaguro ko da mutum yana kan hali na bulaguro idan lokacin sallah yayi to dole ne ya je masallaci cikin jama'a yayi sallah in akwai jama'a waɗanda suke matafiya to idan ya bi su zai katarin sallah amma a magana mafi rinjaye matafiyi idan ya bi imami mazauni dole ne ya cika sallah wajibi ne dalilan da na daga cikin dalilin da ke tabbatar da cewa matafiyi idan ya bi mazauni sallah dole ya cika sallah wato shine fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila lil imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi da wannan hadisi malamai suka kafa hujja akan cewa matafiyi idan ya bi imami mazauni dole ya cika sallah kuma haka Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda idan suna cikin hali na bulaguro suka bi imami mazauni cika sallah suke ba kasar ba Allah ne ko dan haka abin da ya zama wajibi a kansa ya cika sallah na'am kamar wace addu'a abin da muke so mu sani yana daga cikin ladabi na addu'a ladabi ne daga cikin ladubba na addu'a buɗa addu'a da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan karshe kai zo da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai hadisi tabbatacce akan haka a gane ku cike addu'a da subhana rabbika rabbi da izzati amma ya sifur wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wannan ban san wani hadisi akan haka illa kasancewar yabo ne ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ko yana daga cikin ladabin addu'a farko shine buɗa addu'a da yabo ga Allah subhanahu wata'ala da salati ga manzansa. Farko in zaka yi addu'a yana daga cikin dadubba na addu'a ka yabo ubangijinka subhanahu wata'ala da abin da ya dace da shi ne yabo, sannan ka yi salati ga manzansa. Karshe in zaka kulle addu'a sannan zaka rufe addu'arka sannan ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Lalle ba laifi bane a karshe ka zo da subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, domin ayar ta kunshi yabo ne da jinjinawa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala. Na'am.
Menene hukuncin zama a masallaci sai a dafa hannu?
Wato wai zaman da Hausawa suke kiran shi kantari, kamar misali mutum ya zauna akan mazaunin shi sai ya dafa hannuwansa biyu haka, wannan ba a wajen ko a masallaci, inda hannuwa biyu ne mutum zai yi haka wannan shi ya halatta, kuma inda hannun dama ne mutum zai yi ya halatta, amma da hannun hagun haramun ne, domin zama ne na wanda Allah ya musu fushi, zama ne na ɗan wuta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne ingantacce ya wuce da wani sahabi ya yi zaune a kan mazauninsa sannan hannunsa na hagun ya yi haka, manzon Allah sai yake ce masa yanzu ka yi zama irin zaman mutanen da Allah ya musu fushi. A wata riwaya ya ce yanzu ka yi zama irin zaman waɗanda ake azabtar da su a cikin wuta. To don haka yin wannan zama haramun ne, na mutum ya zauna sannan ya yi kantare shi ne a hannunsa na hagu. Don haka malamai suka ce in hannun dama ne ko kuma hannuwa guda biyu to wannan ba laifi, kenan irin wannan zama ko a masallaci ne mutum yana iya yi. Karin fa'ida sai dai a masallaci a ranar Juma'a akwai zaman da aka haramta, shi ne zaman da ake kiran shi al-ihtiba ko kuma al-habwa, wanda mutum zai zauna a kan mazauninsa sannan ya kafa kafafuwansa, an gane ko, sai ya haɗa hannuwa haka. Wannan zama haramun ne a ranar Juma'a a masallacin Juma'a lokacin da limami ya zo, baya halatta, kamar yadda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta 22 a cikin wannan sura ta 24 suratul Nur. Aya ta 22 kamar yadda bayani ya gabata, wato rarauka ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma muminai, musamman Abubakar Allah ya ƙara masa yadda, domin Abubakar Allah ya yadda da shi ya yi rantsuwa da Allah kan cewa wannan ɗan uwan wato ɗan ƴar uwarsa shi ne Misbah ibn Asasa ko kuma ibn Usasa, wanda ya tsoma baki a cikin kazafin da aka ma Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da Allah ya turo saƙo daga saman bakwai ayoyin da suke wanke Aisha da Safwan game da abin da ake jifansu da shi na alfasha. Ubangiji ta'ala ya ce ulaika mubarrakuna mimma yaqulu, waɗannan wato wanda ake musu kazafin cewa sun yi zina Aisha da wannan da Safwan, Ubangiji ta'ala ya ce ababen kubutarwa ne ko ka ce kubutattu ne game da abinda wato jama'a suke faɗa, musamman munafikai, dama su suka yayata abu. To a lokacin da waɗannan ayoyi suka sauka, Abubakar Allah ya ƙara masa yadda su yi rantsuwa da Allah, ya ce daga yau wato ya daina ciyar da wannan sahabi da ake kira shi Misbah, saboda me yasa abu ne wanda bai dace ba. Kasan shi duk lokacin da cutarwa ta kasance daga wanda yake makusacin ka, to ta fi ciwo a ce wanda yake na kusa da kai, wanda ya cancanta ya baka tsaro da kariya a ce kuma an waye gari yau shi ya cutar da kai, to irin wannan cutarwa wato ta fi ciwo. To wannan abu ya bata ma Abubakar, Allah ya kara masa yarda rai, don haka sai ya rantsuwa da Allah cewa daga yau ya daina ciyar da shi. Take yake Ubangiji Ta'ala ya turo saƙon cewa wala ya atali ulul fadli minkum wassa'a an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ubangiji Ta'ala ya ce wala ya atali ulul fadli minkum wassa'ati. Ubangiji Ta'ala ya ce kada ma'abuta saura daga cikinku, ma'abu masu yalwar dukiya. Lafazin alfadlu shine azza'idu anil haja, an gane ku? Saura kenan bayan ka ci ka raga abinda ka raga, shine ake kira da alfadlu. Ubangiji Ta'ala ya ce ma'abuta saura da wadata daga cikinku kada su yi rantsuwa. Lafazin ya atali an ciro shi ne daga al'aliyya, in aka ce al'aliyya shi ne rantsuwa. Ubangiji Ta'ala ya ce wala ya atali ulul fadli minkum wassa'ati an yu'tu ulil qurba, kada wato ma'abuta saura masu wadata su yi rantsuwa game da cewa wato ba za su ciyar da waɗanda suke danginsu na kusa, domin shi misda ɗan ƴar uwar Abubakar ne, Allah ya kara masa yarda. Wal masakina, Ubangiji Ta'ala ya ce haka nan kada su yi rantsuwa cewa za su daina ciyar da miskinai. Wal muhajirina, da waɗanda suke muhajiru, domin shi misda yana daga cikin talakawa waɗanda suka yi hijira suka tarra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina fi sabilillahi, game da wato masu hijira domin ɗaukaka addinin Allah. Ubangiji Ta'ala ya ce wal ya'fu wal yasfahu, wato muminai su yi rangwame ga cutar wadda ƴan uwansu suka musu, wal yasfahu su kauda kai. Wannan umarni ne kai tsaye daga wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala cewa muminai su yi rangwame su kauda kai game da cutar wadda aka musu. Sai ya ce ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum, shin yanzu ba ku kaunar Ubangijinku ya gafarta muku kamar yadda kuka gafarta ma ƴan uwanku? Ka'ida aljaza'u min jinsil amal, sakamako na kasancewa ta irin abin da ka aikata. Idan wani ya cutar da kai kai rangwame ka yafe masa, to Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai maka rangwame ya yafe maka kamar yadda ka rangwamta ma ɗan uwanka. Dan haka yace mana hal jaza'u li ihsani illa li ihsan, sakamakon kyautatawa bai zamanto ba face kyautatawa kwatankwacin ta. Yanda kama ɗan uwanka rangwame, to Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai rangwamta maka. Wanda dalilai sun wuce a lissafa akan irin haka, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana hadisi na cikin Sahihul Bukhari. Manzon Allah yake cewa daga cikin waɗanda suka gabace ku akwai wani ɗan kasuwa, yakan aika yaransa su je su tattaro balas, sai ya ce duk wanda kuka ga yana cikin tsanani ku rangwamta masa ku yafe masa. Mai yiwuwa mu ma Ubangiji Ta'ala ya rangwamta mana ya yafe mana laifin, a sababin haka Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya gafarta masa ya kai shi aljanna. To dan haka a nan Ubangiji Ta'ala ya ce wali ya'fu wali yasfahu, muminai wato su yi rangwame su kauda kai. Makamanciyar wannan aya ta maimaituwa cikin Al-Qur'ani ya wuce a lissafa tun cikin sura ta biyu a bangaren lissafi, suratul Baqara, fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri, haka ya faɗa kuma a cikin suratul Hijr, fasfahi safhal jamil, shine anan Ubangiji Ta'ala ya ce wali ya'fu, muminai su yi rangwame wali yasfahu su kauda kai game da cutar wadda aka musu. sai yace ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, shi yanzu ba ku a kaunar ubangijin ku ya gafarta muku a sababin gafarta ma yan uwan ku da kuka yi? Sai yace wallahu ghafur, ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, rahimu majiƙai ne game da bayin sa mu'minai. Bayan saukar wannan aya kai tsaye, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira ya Abu Bakar ya karanta masa wannan aya. Abu Bakar Allah ya yarda da shi sai ya ce bala ana uhibbu an yaghfira Allahu li, ya ce kwarai, ya ce wallahi ina so ina kauna ubangiji na ya gafarta mu. Take yanki Abu Bakar ya dawo ma misda ciyar wanda ya saba masa kafin haka, kuma ya rantsuwa da Allah ya ce wallahi la anzi'uha minhu abada, ya ce har abada iya rayuwata ya ce ba zan daina ciyar da shi ba. Wannan yana nuna mana mumini yanda aka san shi da zaran doka ta zo daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba maganar sai an jima. Kai tsaye ake buƙatar mumini ya meka wuya da ji da bi ga Allah da manzansa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum mu'minun. Dan haka take yanki Abu Bakar Allah ya kara masa yadda da aka karanta masa wannan aya ya ce bala ana uhibbu an yaghfira Allahu li, ya ce kwarai ina so ina kauna Ubangiji na ya gafarta mu. Take yanki kuma ya dawo da ciyarwar da yake masa, kuma ya rantsuwa da Allah cewa har iya rayuwarsa har ƙarshen rayuwarsa ba zai daina ciyar da shi ba. To wannan kamar yadda muka yi bayani a baya, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aje mana ka'ida a duk lokacin da muka yi rantsuwa akan wani abu muka ce daga yau mun daina kaza, wannan abin da muka yi rantsuwa muka ce mun daina ya fi alkhairi game da rantsuwar da muka yi, to abin da ya dace ko ya zama wajibi mu yi kafara mu karya wannan rantsuwa, mu yi kafara mu je mu aikata wannan aiki. Shin anan abin da muke so mu gane, ciyar da wannan bawa shi ne ya fi alkhairi ko kuma cika rantsuwarsa? Ciyarwa ita ce ta fi alkhairi, an gane ku? Don haka manzon Allah ya ce duk wanda ya yi rantsuwa a kan wani abu ya ce daga yau ba zai yi kaza ba, wannan abin da ya rantsuwa kuma ya fi alkhairi, manzon Allah ya ce to ya yi kafara game da rantsuwar shi ya je ya aikata wannan abu. Zamu tashi aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu 'azza wa jalla innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adhabun 'azim yawma tashhadu 'alayhim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum al-haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwa al-haqqul mubin al-khabithat lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat wat-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat ulaika mubarra'un mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ubangiji ta'ala na faɗa innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati, lalle waɗanda suke jifan al-muhsanati wato mata waɗanda suke kamammu, me ake nihi da kamammu? Waɗanda suka kame kansu game da ayyuka na alfasha. Bayani ya gabata lafazin al-muhsanat jam'i ne na muhsana, kalima ta muhsana a cikin al-Qur'ani ta zo da ma'ana guda uku. Ma'anarta anan da yace al-muhsanat ana nihi al-afifat ko kuma kace al-afa'if, matan da suka kame kawunansu game da aiki na alfasha. Sannan akwai inda ta zo akan ma'anar an-nisa'ul mutazawwijat, mata waɗanda suke na aure. akan a cikin suratul nisa fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ya zano nau'ikan matan da aka haramta mana mu'aura yace hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arba'anakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum wa rabaihukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurar rahima sai yace wal muhsanatu min an-nisa'i illa ma malakat aymanukum wal muhsanat ay an-nisa'u al-mutazawwijat macen da take da miji haramun ne ka zo ka aure ta dan haka ba a aure akan aure abinda ake ni da al-muhsanat anan an-nisa'u al-mutazawwijat mata waɗanda suke masu aure sannan ma'ana ta uku idan aka ce al-muhsanat sune al-harair kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa faman lam yastati minkum qawlan an yanki al-muhsanati mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat al-muhsanat ana al-harair ma'ana duk wanda ba shi da dukiyar da zai iya biya a matsayin sadaki ya aure mace wadda take iya to Ubangiji ta'ala ya ce famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat Ubangiji ta'ala ya ce ku aure wato daga cikin abin da damar ku ta mallaka na ku yanki mutum ya je ya nemi baiwa in baya da kudin da zai aure iya mutum ya nemi baiwa abin da ake nihi da al-muhsanat anan wato shine al-harair to shine anan yace innal ladhina yarmuna al-muhsanat lalle waɗanda suke jifan wato mata waɗanda suke kamammu game da aikin alfasha ma'ana macen da ta kame kanta game da aiki na alfasha mutum ya ringa mata kazafi al-gafilat Ubangiji ta'ala yace waɗanda suke maraukana ma'ana sun raukana game da aikin alfasha tunaninsa ma babu shi a cikin zukatansu al-mu'minat waɗanda suke mu'minai sun gaskata Ubangijinsu sun gaskata manzanninsa Ubangiji ta'ala ya ce masu yi musu kazafi lu'inu fi duniya wal akhira an tsine musu albarka a duniya da lahira ma'ana Allah ya nisanta su game da jin kansa a nan duniya da makomansu lahira saboda haka laifi ne daga cikin manyan laifuka masu hallakar da bawa a gobe kiyama yi ma mace kamar miya kazafi don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zano mana cewa yi ma mace wadda take kaman ma kazafi da ai game da aiki na alfasha wadda ma ta raukana game da wannan a tunaninta ma babu shi to wannan yana daga cikin abubuwa bakwai masu hallakar da mutum a gobe kiyama kamar yadda hadisi ingantacce na faɗa yana cewa ijtani busaba al-mubikat manzo Allah yace ku nisanci abubuwa bakwai masu hallakarwa a gobe kiyama farko manzo Allah yace ashirku billahi manzo Allah yace hada bautar Allah da wani sai yace wa aklu riba da cin riba wa aklu mali yatim da cin dukiyar maraya manzo Allah yace da juya baya wato a ranar haduwa da abokan gaba sannan sai yace wa qazfal muhsanati la ghafilati mu'mina manzo Allah yace da yi ma mata waɗanda suke kamammu waɗanda suka raukana game da aikin alfasha mu'minai manzo Allah yace da yi musu kazafi to dan haka shine anan Ubangiji ta'ala yake mana kashidi da barazana duk wanda ke ma mace kamamma mu'mina wadda ta raukana game da aikin alfasha kazafi Ubangiji ta'ala ya ce lu'inu fi duniya wal akhira Allah an ce su a duniya da lahira tun farko a nan duniya idan ya mata kazafi aka nemi shaidu ya kasa zabuwa da shaidu to za a yi masa bulala 80 duk wanda ya ma mumina ko mumini kazafi to bulala 80 za a yi masa sannan kuma a lahira ga azaba ta wuta idan bai tuba ba. Shi ne ya ce wala kuma azabun azim, Ubangiji ta'ala ya ce tare da haka wato sun cancanci azaba wadda take mai girma. Don haka malamai suka ce wannan aya wato ta hada nau'ika na ukuba musamman ga wanda ya ma Aisha kazafi. Farko shi ne wato Ubay ibn Salul, Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, domin shi ne wato ya yi kokarin kirkira wannan magana kuma ya yi kokarin yada ta. Da haka Ubangiji ta'ala ya tanada masa irin wannan azaba, kuma duk wanda ya siffanta da wannan sifa to shi ma ya cancanci irin wannan azaba. Don haka haramun ne yi ma mumina da mumini kazafi, ka ce wani ai malalaci ne, me kake nihi da malalaci alaiki na alfasha? To wannan yin kazafi ne in dai ba ka da tabbas, ba ka taɓa ganin shi ba akan wannan aiki na alfasha, to ka tabbata ka zo da babban laifi, dole ka je ka nema ya yafi maka, kuma ka tuba zuwa ga Ubangijinka. Sai ya ce yawma tashhadu alaihim alsinatuhum, wato a ranar da wato halashinan suke ba da shaida a kansu, wa aidihim wato da hannuwansu, wa arjuluhum da ƙafafuwansu, bima kanu ya'malun, game da abinda suka kasance suna aikatawa a nan duniya. Duk abinda ka faɗa to ka tabbata cewa a ranar kiyama wato gabbai za su ba da shaida. Farko dai harshe shine gaba wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗabi'antar da bawa akan yin zance, don haka a ranar kiyama farko harshe shine zai ba da shaida. Idan harshe yayi ƙarya to a lokacin nan Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya rufe harshen, a lokacin nan hannuwa da gabbai, wannan hannu da kafa su ne za su ba da shaida, su za su yi magana. Kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa a can cikin suratu Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ubangiji ta'ala ya ce a yau za mu yi rihi wato akan bakunansu, an gane ku, za a rufe bakin. Ubangiji ta'ala ya ce hannuwansu da kafafuwansu su ne za su yi mana zance su ba da shaida game da abin da suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu ta duniya. To don haka a nan shi ne Ubangiji ta'ala ya ce yawma tashhadu alaihim alsinatuhum, ma'ana na gare su azaba mai girma a ranar da halashinan suke ba da shaida a kansu, harshe zai faɗa cewa ka aikata kaza, ka aikata kaza, ka aikata kaza. Wa aidihim, Ubangiji ta'ala ya ce da hannuwansu, wa arjuluhum da ƙafafuwansu, bima kanu ya'malun, game da abinda suka zamanto suna aikatawa. Wannan kuma cikar adalci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, don kada ka yi zaton cewa an zalunce ka. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nau'inta mana masu ba da shaida akan bawa a ranar kiyama sun wuce a lissafa. Farko gabbai za su ba da shaida, hannu ya faɗa, ƙafa ta faɗa, harshe ya faɗa, ƙasar da ka aikata ayyuka a kanta na alkhairi da na sharri ita ma ta ba da shaida. Sannan kuma ga ya daman duk abin da kake aikatawa, mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa kowane bawa sun rubuce, sun ƙididdige, sun tabbatar da shi a cikin littafinka, kuma kai da kanka za ka karanta. Sannan bayan haka wato kasancewar kuma in an wayi gari kiyama, kowane bawa zai zo tare da shi akwai mala'ika biyu, mala'ika ɗaya na kura shi, ɗaya kuma mai ba da shaida ne a kan shi, kamar yadda ya ce waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Kuma tare da haka in an tabbatar da haka kuma sai an dora a kan mizani, aikin naka na alkhairi da na sharri a auna, wanda ya rinjaye shi ne makoma za ta kasance. In alkhairi ya rinjayi sharri, makoma aljanna. In sharri ya rinjayi alkhairi, waliyazu billah, makoma ita ce wuta, sai dai idan an haɗu da rangwame na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma wannan aya tana nuna mana girman kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, cewa ba abinda yake gargaran Ubangiji. Kaga a nan hannu da Allah ya halicce shi, ya halicce shi ne don ya kama abu, ya shafa ko ya damƙa. kafa da Allah ya halitta mana ita, ya halitta mana ita ne don mu yi tafiya. To amma sai gaya shi hannun da Allah ya halicce shi saboda mu danke abubuwa, kafa domin mu yi tafiya, hannun zai yi magana, kafa ita ma za ta yi magana a ranar kiyama. Kai hatta da fatar jiki za ta yi magana, ta ba da shaida game ita cewa ga abin da ya aikata da ita. Wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu anbaqana Allahu allazi anbaqa kulli shay. A lokacin da ake azabtar da ƴan wuta, lokacin da fatar jikinsu ta ba da shaida, za su faɗa su ce ma fatar, lima shahidtum alaina, dan me za ku ba da shaida akan mu cewa mun aikata miyagun ayyuka. Fata za ta faɗa ma me ita, ta ce anbaqana Allahu allazi anbaqa kulli shay, Ubangijin da ya ba dukkan komai ikon magana shine ya bamu ikon yin magana a yau. Kudan haka wannan ba abin da yake gagarar Ubangiji subhanahu wataala, shine anan yace wala kuma azabun azim, na gare su azaba mai girma, yawma tashhadu alaihim, ai fi yawmi tashhadu alaihim, a ranar da alzinatuhum halshansu, wato ke ba da shaida a kansu, wa aidihim da hannuwansu, wa arjuluhum da kafafuwansu, bima kanu ya'malun, game da abin da suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu ta duniya. Kenan, don haka wannan jan hankali ne Ubangiji ta'ala yake mana, in ka tabbata waɗannan gabbai za su ba da shaida a kanka ka yi imani da haka, to tun da wuri kafin lokaci ya fure maka, ka yi ƙoƙari ka tanadi ayyuka na alkhairi. Ka tanadi ayyuka na alkhairi domin waɗannan gabbai su ba da shaida a kanka kyakkyawar shaida. Da wannan aya ne, wato wani malami daga cikin malaman Malikiya, Sahibul Madkhal, wanda yake da wani littafi wanda ake kira shi Al-Madkhal Ibn al-Hajj, wanda littafi ne bakin gwalgwado, ya yi bayani game da bid'o'i, littafi ne wanda yake mujalladi hudu. Da ya zo a kan matsala ta jan carbi, sai yake cewa al-afdal at-tasbihu bil asabi, sai yace li kaulillahi azza wa jalla yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'mal. Yace abin da yafi dacewa idan za ka yi ambaton Allah, ka yi tasbihi, yace ka kirga shi da yatsotsinka, domin Allah ya faɗa yinin alkiyama yini ne wanda halshi da hannu da kafa za su ba da shaida game da abin da mutum ya kasance yana aikatawa a rayuwarsa da duniya. Kuma hadisi ne ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga wasu mata, manzon Allah yake cewa ku lazzanci yin tasbihi. Manzon Allah sai ya ce wa aqadina bil anami, ku kirga shi, manzon Allah ya ce da kan yatsotsi, su ne nan, in aka ce al anami da kan yatsotsi haka. Manzon Allah sai ya ce fa inna kunna mas'ulatun wa mustanfaqatun, domin gabanku manzon Allah ya ce za a tambaye su a ranar kiyama, kuma za su yi magana su ba da shaida ga abin da kuka yi da su. Hadisi ne ingantacce wanda yake tabbatar da abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine kirga tasbihi da yatsotsi ba da tazyiba. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yatsotsinsa na hannun dama, waɗannan anamil manzon Allah yake kirga tasbihi. An gane ko? Karin tsawaita mas'ala ce wannan, wadda kwata-kwata daidai da hadisi ɗaya wanda yake ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Galibin hadisan da suka zo daga hadisai waɗanda suke na ƙarya, sai hadisai waɗanda suke ba'ifai, wanda yake ba'ifun jiddan. Amma daidai da hadisi dai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja tanzi ko ya ce a ja ba. Da haka in ka koma wani littafi da wato Bakar Abdullahi Abu Zaid, Allah ya ji kansa, ya wallafa sunan littafin As-Subha, tarihuha wa hukumuha. As-Subha ma'ana cirbi, tarihin shi da hukuncin shi, wanda malam ya yi bincike kwarai akan wannan mas'ala, wanda tarihin shi asali wato daga addinin Buda aka same shi. Addinin Buda, an gane ko? Yan Buda su ne asali, su ne tarihin asalin tarzi addinin Buda. shi yasa ai a fulafulai irin waɗanda suke na shinuwa zaka ji ana kiransu da sunan yaran malam masu tarbiyya a wuya. To wannan shine asalin shi, aka samu wasu suka mamayo shi, suka yayi mu, suka kimsa shi a cikin addini, suka kimsa shi. Akwai illoli na shi da yawa duk da cewa ba kan masalar bane ba. To shi ne a takaice anan hadisin cewa fa inna kunna mas'ulatu wa mustandaqatu, domin ya tsuntsunku manzon Allah ya ce za a tambaye su a ranar kiyama kuma za su yi kulci su yi magana su ce ga abin da kuka yi da su. To shi ne anan Allah ya ce yawma tashhadu alaihim alsinatuhum, yinin alkiyama yini ne wanda halashinan bayi ke ba da shaida a kansu, wa aidihim, da hannuwansu, wa arjuluhum, da kafafuwansu, bima kanu ya'malun, game da abin da suka zamanto suna aikatawa a rayuwarsu ta duniya na alkhairi ko sharri. Sai ya ce yawma idhin, Ubangiji ta'ala ya ce a cikin wannan yini, yuwaffihim Allahu dinahum alhaqqa, Ubangiji ta'ala zai cika musu sakamakonsu, sakamako wanda yake na gaskiya. An gane ku, sakamako na gaskiya. Abinda ka shuka shi ne za ka girba. Wanda ya shuka alkhairi a rayuwarsa ta duniya a ran nan zai girba alkhairi, wanda ya shuka sharri da mugunta wal iyad billahi kazalika, in kana sharran fa sharr, in kana khairan fa khairu, wa in kana sharran fa sharr. To dan haka shine yace yawma idhin, a wannan yini, yuwaffihimullahu dinahum alhaqqa, Ubangiji ta'ala zai cika musu sakamakonsu, sakamako na gaskiya. Lafazin addini anan ma'anarsa shine aljaza, kamar yadda in ka dau ma'anarsa a cikin suratul Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maliki yawmiddin, yawmiddin ay yawmul jaza'i wal hisab, shine yinin alkiyama. Shine yace yawma idhin, a wannan yini, yuwaffihimullahu, Ubangiji ta'ala zai cika musu dinahum, sakamakonsu, alhaqqa, na gaskiya, sakamako na adalci, wanda a wannan yini ba a kara ma mai laifi laifin da bai aikata ba, sannan kuma ba a rage ma wato mai lada ladansa. Iya abinda mutum ya zo da shi shine zai ga sakamakonsa, kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa, wato wata ku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, duk abinda mutum ya aikata shine zai ga sakamakonsa, ba a zaluntar bawa, a kara masa laifin da ba nashi ba, ko kuma a rage masa ladansa. Sai yace wa ya'lamuna, wato bayi sun yi sani a rannan, sun tabbata annallaha, lalle Ubangiji ta'ala huwa al-haqqu, shine sarki wanda yake matabbacin gaskiya, al-mubin, wato mai bayyana ma bayinsa haƙiƙanin abinda wato ya kasance yana musu alƙawari a duniya. A ran nan Allah zai bayyana ma bayinsa tabbacin alƙawarin da ya musu a nan duniya, cewa duk wanda ya aikata alkhairi makomarsa aljanna, wanda ya aikata sharri makomarsa wuta. Shine yace wa ya'lamuna, wato a ran nan za su yi sani, su tabbata annallaha, lalle Ubangiji ta'ala huwa al-haqqu, shine sarki wanda yake matabbacin gaskiya, al-mubin, mai bayyana ma bayinsa haƙiƙanin abin da yake musu alƙawari a duniya. Ubangiji ta'ala sai ya ce al-khabithatu, wato miyagun maganganu, lil-khabithina, Ubangiji ta'ala ya ce na miyagun mazaje, wal-khabithuna, wato miyagun mazaje, lil-khabithati, Ubangiji ta'ala ya ce na miyagun maganganu. Sai ya ce wa tayyibatu, wato daɗa kyawawan maganganu, li tayyibina, Ubangiji ta'ala ya ce na mazaje ne waɗanda suke na ƙwarai. Sai ya ce wa tayyibuna, ya ce su mazaje na ƙwarai, li tayyibati, wato na maganganu ne waɗanda suke na ƙwarai. Ma'ana ita wannan aya tana nuna mana cewa duk wata mummunar faɗa to ba ta dacewa sai da wanda yake lalatacce. Idan ka ji muguwar faɗa na fita, to shi kanshi wanda wannan kalmomi suke fita daga bakinsa ba mutumin ƙwarai ba ne. In mutumin ƙwarai ne, mummunar kalima ba ta dace da shi ba. To haka ita wannan mummunar kalima ba ta dacewa sai ga wanda yake wato mummunan mutum. to haka kalimomi waɗanda suke na kwarai ba sa dacewa ga kowa sai ga mutumin kwarai, to haka kalimomi waɗanda suke mutanen kwarai ba abin da yafi cancanta da su face kalimomi waɗanda suke na kwarai. A nan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana mana hannunka mai sanda cewa irin waɗannan wato miyagun maganganu waɗanda aka ma Aisha na kazafi da aka mata, to daman ainihi ma waɗanda wannan kalima ta fita daga bakinsu ba mutanen kwarai ba ne, saboda daman munafikai ne, imaninsu a harshe ya tsaya bai isa zuciya ba. Shine Ubangiji ta'ala ya ce al-khabithatu, wato miyagun maganganu. An gane ko? Al-khabithatu ay min al-qawl, miyagun maganganu ne da khabithina. Ubangiji ta'ala ya ce na miyagun mazaje ne. Sai ya ce wal khabithuna, wato miyagun mazaje lil khabithati, wato na miyagun maganganu ne, ma'ana su suka fi dacewa game da miyagun maganganu. Sai ya ce wal tayyibatu, wato kyawawan maganganu ya tayyibina, wato na mazajen kwarai ne. Sai ya ce wal tayyibuna, wato mazajen kwarai lil tayyibati, wato na kyawawan kalmomi ne, na kyawawan maganganu ne. Wannan ita shi ne faɗa wadda take mafi rinjaye, kamar yadda malaman tafsiri suka rinjayar, tare da cewa wasu daga cikin magabata sun fassara cewa al-khabithatu, wato matan banza waɗanda suke malalata, al-khabithina, wato na miyagun maza ne waɗanda suke malalata, ma'ana mace malalaciya bata dace da kowa face malalaci ɗan uwanta. Wal-khabithuna, wato miyagun mazaje waɗanda suke malalata masu aikin alfasha, lil khabithati, sun yi dacewa ne ga miyagun mata waɗanda suke malalata. Wattayyibatu, mata waɗanda suke na kwarai tsarkakakku, lil tayyibina, na mazajen kwarai ne. Wattayyibuna, su mazaje na kwarai, lil tayyibati, na mata ne waɗanda suke na kwarai. Don haka malamai suka ce a nan ba yanda za a yi Ubangiji ta'ala a shar'ance ko a ƙadarce a hukunce Ubangiji ta'ala ya zaɓa ma wannan manzansa, wato mace wadda take malalaciya. Inda Aisha a ce khabisa ce, to Allah ba zai zaɓa ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Kasancewar da Allah ya zaɓa ma manzansa Aisha, to ya Ubangiji ta'ala ya yi rigayi a cikin sanin shi Aisha tsarkakakka ce. Don haka Allah sai ya zaɓe ta ya haɗa ta da wanda ya fi kowa tsarki daga cikin halittu gaba ɗaya, shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ne a nan malamai suka ce ayar tana nihi in dai mutumin banza ne, ɗabi'ar shi ya zamanto malalaci ne, to Allah ba zai haɗa shi ba sai da wanda take malalaciya kwatankwacinsa. Haka in mace malalaciya ce, to Allah ba zai haɗa ta da wani miji sai wanda yake malalaci, wato kwatankwacinta. Tare da cewa wani lokaci jarrabawa ta Ubangiji saboda wasu hikimomi nashi, sai ka ga macen kwarai ta fada hannun banza, ko kuma mutumin kwarai ya haɗu da macen banza, akan samu haka. Wallah kasancewar a nan kenan, kamar yadda muka yi bayani a farko, kamar yadda malamai suka faɗa al-khabithatu miyagun maganganu, wato al-khabithina na miyagun mazaje ne. Duk wanda zaka ji yana faɗar miyagun kalimomi, to asali ma ba mutumin kirki ba ne, inda mutumin kirki ne zai kame harshensa. Sai ya ce wal khabithuna, haka nan wato miyagun mazaje ne da khabithati, na miyagun su suka fi dacewa ga miyagun maganganu, kenan aula ne da khabithati. Sai ya ce wa tayyibatu, kyawawan kalimomi, li tayyibina, wato na mazaje ne waɗanda suke na kwarai. Wa tayyibuna, mazaje waɗanda suke na kwarai ne, tayyibati, su suka fi dacewa ga kalmomi waɗanda suke na kwarai. Ubangiji ta'ala sai ya ce ulaika, waɗannan waɗanda ake jifansu da aikin alfasha Aisha da Safwana. Ubangiji ta'ala ya ce mubarra'una, wato ababen kubutarwa ne, mimma yaquluna, game da abin da jama'a suke faɗa, jama'a ta munafikai. Ubangiji ta'ala ya ce makubuta ne, ma'ana an kubutar da su, ba su ba wannan aiki, kwata-kwata tunaninsu ma bai waiwaya bai zuwa gare shi. tunanin sa ma bai zo ba a cikin zukatan su. Shine yace ulaika nan sai aka yi ishara da jam da lafazi wanda yake na jam. An gane ko wannan kuma sado ne wanda yake na larabci kamar yanda ya yawaita a cikin Alkur'ani. Kamar yanda Ubangiji Ta'ala na faɗa wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi as-sudus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyyati yusi biha aw dai me yace fa in kana lahu ikhwatun sai yace fali ummihi as-sudus me ake nihi da ikhwa anan ana nihi akhawan idan mutun ya mutu ba da ba jika an gane ko ya bar uba sannan ya bar ƴan uwansa ga su shaƙiƙai daga biyu abinda yayi sama to uwa za a kasa dukiyarsa kashi 6 a bata daya kashi 5 kuma uba ya zo ya dauke domin shine asiri waɗannan ƴan uwa da aka samu daga biyu da abinda ya wuce biyu su suka kare uwa game da cin ɗaya daga cikin uku suka maida ta gidan 6 to anan abinda Allah yake nihi fa in kana lahu ikhwa ma'ana ana nihi da akhawan an gane ko daga biyu ne ake nihi anan to dan haka anan shine sai yace ulaika mubarrahuna wato waɗannan ma'ana Aisha da Safwan Ubangiji Ta'ala yace ababan kukutarwa ne ko kace kukutattu ne mimma ya kuluna game da abinda wato munafikai suke jifansu da shi wato na aikin alfasha Ubangiji Ta'ala yace lakum maghfiratun wato na gare su gafara ta musamman da Allah ya musu alkawari wa rizqun karim da arziki mai girma ita ce aljanna wannan aya tana nuna mana a yau a doran kasa babu kubafa waɗanda suke miyagun mutane sama da ƴan shi'a wanda ƴan shi'a har yau a wajensu wato Aisha mazinaciya ce waliyazi billahi idan ka ji sun faɗa Aisha karo suke ce mata shi kuma malamai suka tabbatar da cewa bayan waɗannan ayoyi da Allah ya turo waɗanda suka wanke Aisha da Safwan duk wanda ya jefi Aisha da irin wannan magana to ya kafirta domin ya karyata Alkur'ani Allah ya ce ulaika mubarrahuna mimma yaqulun to dan haka malamai suke faɗa suke cewa wato ar-rafida akhbath min al-yahud sun fi yahudi mun sun fi yahudawa sharri da mugunta saboda sharrin su baya da sabuwa to shine anan Ubangiji Ta'ala da yace al-kabisatu lil-kabisina miyagun maganganu na miyagun mutane to su kuma akwai shin maganar da ta wuce mu da tafi akwai maganar da tafi muni sama da kama matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kazafi ko ka zagi na hannun damar sa Abubakar da Umar da sauransu ai babu abin da ya wuce wannan mu shine anan Ubangiji Ta'ala ya musu alkawari Aisha da ita da Safwan da aka musu kazafi Ubangiji Ta'ala ya ce lahum maghfira wato na gare su gafara ta musamman an gane ko saboda daman ita musiba da Allah yake dora ma bawa yana dora masa ne dan ya kankare masa laifinsa duk wanda Allah ya jarrabe shi da musiba inda ya dau hakuri ya rungumi wannan musiba ya koma zuwa ga Ubangiji to Allah zai kankare masa zunubinsa zai masa gafara zunubinsa haka manzo Allah ya faɗa ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala gammin wala azan hatta shaukatu yushaquha illa kafara Allahu min khabaya to akai musibar da aka musu ta wannan kazafi wanda ana nihi a dauda da mutuncin su suka dau hakuri suka jimre har Allah ya turo sakon da yake wanke su game da abin da ake jefa su shine anan Allah ya ce lahum maghfira na gare su gafara ta musamman wa rizqun karim da arziki mai girma ita ce aljanna dan haka an rawaito Aisha Allah ya kara mata yadda wato tana alfahari da wasu abubuwa wanda Allah ya mata kyauta, wanda wata mata daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko wata mata ta daban bata samu irin wannan kyautuka da Allah ya ma Aisha. Na daga cikin kyautukan farko, Jibrilu alaihi salam, Ubangiji ta'ala ya turo shi da hoton Aisha a cikin wani kyalle na alhariri, aka kawo aka nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, aka nuna masa ga matar da zaka aura. Kafin ya aure ta, Allah ya turo da Jibrilu alaihi salam ya zo da hoton a jikin kyalle wanda yake na alhariri, aka nuna masa. Hadisin yana cikin Sahihul Bukhari. Kaga duk a cikin matan da ya aura, wace ce aka zo masa da hoton ta kafin a nuna masa kafin ya aura? Sannan kuma duk a cikin matan, abu na biyu, duk a cikin matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura gaba daya, babu wanda ya aure ta a matsayin budurwa in banda Aisha. Dukkan sauran matan shi a bazaure manzon Allah ya aure su. Kuma ya nuna mana a hadisi wanda yake na Jabir, da Jabir ya ce masa yayi aure, manzon Allah ya ce masa wace irin mace ka aura? Ya ce bazaura. Manzon Allah ya ce halla bikran tulaibuka wa tulaibuha au kama kana. Manzon Allah ya ce me ya hana ka aure budurwa wanda zaka ringa wasa kana mata wasa, ita ma tana maka wasa? To Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita kadai ce daga cikin matansa wanda ya aura a matsayin budurwa. Sannan abu na uku, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya karbi rayuwarsa a dakin Aisha, kuma akan kan shi yana kan cinyarta, domin lokacin da bashi da lafiya, rashin lafiya ta tsananta, ya nemi izinin sauran matan shi cewa su bashi izini a kai shi dakin Aisha ya yi jiya. A nan dakin Aisha kuma a ranar kwananta, kan shi yana kan cinyar manzon Allah, wannan kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato yana kan cinyar Aisha, Allah ya karbi rayuwarsa. Wannan abu na uku kenan. Sannan abu na hudu, wato wahayi na sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da Aisha tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mayafi daya, Ubangiji ta'ala yake turo masa sako, wahayi ya sauka, wanda wannan shi ma Aisha ta ke banta da shi, wanda hadisi yana cikin Muslim. Suna kwance akan shimfiɗa daya a cikin mayafi daya, kai tsaye Aisha ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya zare, ya fita daga cikin mayafin, a hankali sai ya janyo kofa sai ya fita. Aisha sai ta tashi, ita ma sai ta janyo kofa, ita a iya zatanta zai tafi ɗakin wata mata daga cikin matansa, domin shi rabon kwana ba wajibi bane ba a kansa. Ubangiji ta'ala ya keɓance shi da wannan matsayi, turji man tasha minhunna wa tu'wi ilayka man tasha. A lokacin nan Aisha ta bi bayansa, sai ta ga ya kama hanyar makabarta ta Baqi'a. Aisha sai ta yi duku-duku take bin bayansa, ta ce da ya je zai shiga makabartar sai ya ce assalamu alaikum dara qaumi mu'minin wa ataakum ma tuwadun gadan mu'ajjalun wa inna insha Allahu bikum la lahiqun. Ta ce sai ya daga hannunsa ya tsaya tsayuwa mai tsawo, ya daga hannunsa yana addu'a yana cewa Allahumma ghafir li ahli Baqi'a al-gharqat, Allahumma ghafir li ahli Baqi'a al-gharqat. Ya jima yana addu'a, ya sauke hannun ya sake dagawa yayi ta addu'a. Da ya gama addu'ar, Aisha ta ce sai nayi maza na shayo gabansa, na zo na shigo cikin gida, na mai da kyaure a hankali, na je na hau kan shimfiɗa, na ga mayafi na lulluba. Manzon Allah ya dawo sai ya tarar da ni ina shesheka, sai ya ce me ya faru ya Aisha? Sai ta ce masa ba komai. Ya ce in ma ki ban labari ko kuma masanin abin da ke koye da bayyane ya bani labari. Manzon Allah ya ce kina zaton Allah da manzonsa za su hayince ki? Ya ce Jibrilu ne alaihi salam a yanzu Allah ya aiko shi da cewa in tashi in je in roƙa ma ma'abuta wannan makabarta gafara. A shahida anan kaga suna kwance da Aisha a cikin mayafi daya, Ubangiji ta'ala ya turo masa wannan sako. To wannan shi ma yana daga cikin abin da Aisha take banta da shi. Abu na hudu, na biyar, daga saman bakwai Allah ya turo sakon cewa Aisha kubutatta ce game da abin da ake jifanta da shi na aikin alfasha. ubangiji ta'ala yace ulaika mubarrabuna mimma yaqulu kaga kazafi aka mata Allah ya turo sakon cewa wannan aiki wannan abu da ake jifanta da shi ubangiji ta'ala yace ku tattace abu na shida wato gata diyar khalifa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma prime minister kin sa ne na hannun dama Abubakar sannan kuma gaya ita Aisha an halice ta wato tsarkakakka ce kamar yadda Allah ya faɗa at-tayyibatu lit-tayyibin inda Aisha ba tsarkakakka bace ba da Allah ba zai zaba ma manzon shi ba sannan abu na bakwai Allah ya mata alƙawarin gafara domin me yace lahum maghfiratu abu na takwas wato rizqun karim ita ce aljanna to waɗannan abubuwa Aisha ta kan zanu su tana alfahari tana nuna godiya akan wannan kyaututtuka da Ubangiji subhanahu wata'ala ya mata shine anan Ubangiji ta'ala yace lahum maghfiratu wato na gare su gafara sai yace wa rizqun karim wato da arziki wanda yake mai girma wannan yana nuna mana duk wanda wato musiba ta same shi ya dauka kuri sakamakon shi ita ce aljanna abubuwa kiyama sannan sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ubangiji ta'ala ya ce ya ku mu'minai la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kada ku shiga wasu gidaje wanda ba naku ba hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ubangiji ta'ala ya ce sai kun nemi izini kun yi sallama ga masu gidan zalikum khairul lakum wato yin sallama da neman izini lokacin da za ku shiga gidan da ba naku ba ubangiji ta'ala ya ce shi yafi muku alkhairi la'allakum tadhakkarun wato dan ku wa'azatu ku karbi abin da ake faɗa a wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala yana ladabtar da mu da wasu ladabba a duk lokacin da za mu shiga gidan da ba namu ba to mu tabbata cewa akwai abubuwa biyu akan mu abu na farko wato yin sallama abu na biyu shine neman izini duk gidan da ba naka ba to baya halatta ka kusa kai farko sai ka yi sallama idan an karbi sallamar ka sannan sai ka nemi izini in an baka izinin shiga ka shiga idan ba a baka izinin shiga kamar yadda bayani zai zo nan gaba to kar ka zauna a kofar gidan jama'a ka kadi gaban ka ka shiga sha'aninka shine ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai ma'ana waɗanda kuka gaskata ubangijin ku ko gaskata manzanninsa la tadkhulu buyutan kar ku shiga wasu gidaje ghayra buyutikum wanda ba naku ba hatta tasta'nisu ubangiji ta'ala ya ce sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha kuma kun yi sallama ga masu gidan anan shin wawun tana fa'idantar da jirawa cewa sai ka nemi izini sannan kuma za ka yi sallama daga baya haka wasu malamai suka tafi amma magana wadda take tabbatacciya farko in ka zo gidan da ba naka ba farko sallama za ka yi don haka kamar yadda aka rawaito Abdullahi dan Umar hadisin yana cikin al-musannaf na Ibn Abi Shayba wani mutum ya zo gidan Ibn Umar farko sai ya nemi izini ya ce a adkhulu shin in shigo Ibn Umar sai ya ce la ya ce kar ka shigo a lokacin nan wani daga cikin jama'a anan sai ya je ya faɗa masa ya ce je ka kai sallama da ya je sallama Ibn Umar ya karbi sallamarsa sannan ya nemi izini sai ya bashi izinin shigowa dan haka malamai suka ce anan alwawu la takata bi tartib ba ta nihin wato shine jirantawa cewa sai ka nemi izini sannan kai sallama sallama ita ce take gabatar neman izini kamar yanda hadisi ne ingantacce wato Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda kamar yanda hadisin na cikin sahihul Bukhari wata rana ya je gidan Umar Allah ya yadda da shi sai ya yi sallama a farko sai da ya yi sallama har su da ya yi sallama aka karɓa masa wannan ya yi sallama a farko yayin sallama aka karbi sallamar sa bayan an karbi sallama sai ya nemi izini har so ba ba shi izinin shiga ba Abu Musa al-Ash'ari sai ya juya ya kada gaban sa Umar Allah ya kara masa yadda da ya fito sai ya ga Abu Musa baya nan sai ya aika dan aike yace mazabu bayan sa ka dawo da shi aka dawo da Abu Musa al-Ash'ari a lokacin da ya dawo wajen Umar Umar sai yake ce masa lima raja'ata dan me ka koma kada sai yace masa inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu yace domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa idza sta'adana ahadukum salatan falam yu'dhallahu falyarji manzon Allah yace idan dayan ku ya nemi izini su uku na shiga gidan da ba nashi ba idan ba a bashi izini ba manzon Allah yace ya juya ya tafi sa yace dan haka na koma Umar sai ya ce masa la ta'tiyanna alama taqulu bi bayyina wa illa la af'alanna bika kaza wa kaza yace wallahi lalle ne dole ne ka zo mun da shaida akan cewa manzon Allah ya faɗa haka yace in ko ka zo mun da shaida to zaka san abin da zai biyo ba ma'ana zan tara ma gashiya Umar ya masa kashidi ya masa barazana cewa dole ya zo masa da shaida wanda zai tabbatar masa cewa manzon Allah ya faɗa haka in ka zo gida kai sallama in an karɓi sallama ka nemi izini so uku in ba a baka izini ka juya ka shiga sha'aninka Abu Musa al-Ash'ari sai ya tafi wani mazauni daga cikin mazaunai na mutanen Madina a wannan mazaunin akwai Abu Sa'id al-Khudri shine marwayicin hadisi yace yazo mana yace fuskar sa duk ta mure cike ransa ya baci sai suke tambayar sa suka ce masha Allah me ya faru ya Aba Musa sai yace kunji kunji naje nayi sallama gidan Umar an karbi sallama na nemi izini so uku ba a bani izini ba na juya na shiga sha'adina Umar ya sa an bu baya na an dawo da ni yace me yasa na koma na fada masa cewa haka manzon Allah ya karantar da mu yace wai dole sai na zo masa da shaida in ban zo masa da shaida to akwai abin da zai biyo baya sai yake cewa fa hal sami'a ahadun minkum min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace shin daga a cikin ku akwai wanda yaji wannan sunna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu na'am suka ce kulluna qad sami'a suka ce wallahi kowanne dai da ka sani anan wallahi kowa daga cikin mu yaji manzon Allah ya faɗa haka suka ce dan haka ma ba wanda zai zame maka shaida sai wanda yafi kowa yarinta a cikin mu suka tada Abu Sa'id al-Khudri yaje ya zame masa shaida a wajen Umar Abu Sa'id yaje ya zame masa shaida Umar yace masa a kwantar da hankalinka yace ba ina tuhumar ka bane ba domin sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama junan su baya tuhumar juna yace ina famar in tushe wata kafa kar zamani yayi zamani wani ya fito ya ringa cewa manzon Allah ya ce kaza alhali bai faɗa ba ka sabuta ne nake to dan haka wannan hadisi me yake fassara mana yana nuna mana farko sallama zaka yi in ka yi sallama an karbi sallama sannan sai ka nemi izini in ka nemi izini a karan farko an baka izini to falillahi alhamdu in ka nemi izini cewa shin in shigo ba amsa maka ba sai ka ƙara na biyu in ka kai na uku idan ba ce ka shigo ba to sai ka shiga sha'aninka amma in a neman izini na farko ma ka ce ni ne wani in shigo aka ce a'a to kar ka samu damuwa shiga sha'aninka me yiwuwa suna cikin wani uzuri kuma anan malamai suka ce neman izini ka arrafa kanka ka sanar da kanka da abin da za a iya gane ka da shi na suna ko lakabi ni ne wani shin in shigo in an ce ka shigo ka shigo shine ubangiji ta'ala ce hatta tasta'ani sosai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha kuma kun yi sallama ga masu gida sai yace zaliku yin wannan sallama da neman izini khairul lakum shi yafi muku alkhairi da za ku shiga gidan da ba naku ba tare da an ba ku izini la'allakum tadhakkarun ubangiji ta'ala yace dan ku wa'azdu game da wa'azin da ake muku sai yace fa illam tajidu fiha ahadan in har ba ku samu dide da mutum daya a cikin gidan kayin sallama ba karbi sallama ba an gane ku Ubangiji ta'ala ya ce fala tadkhuluha, kar ku sake ku shiga gidan da ba naku ba, hatta yi uzana lakum. Ubangiji ta'ala ya ce sai an ba ku izini. In babu kowa a cikin gida ka yi sallama, ba wanda ya karbi sallama, ko ka nemi izini ba a baka izini ba, Ubangiji ta'ala ya ce to kar ka sake ka shiga gidan da ba naka ba. Dan haka tsabar wauta ne da rashin sanin inda aka sa gaba. Gida koda nawa ne ne, in dai ba naka bane ba, ko mun kusacin ka da mutum, in kai sallama ba a karbi sallama ba, babu daidai da mutum dai a cikin gidan, to baya halatta ka shiga. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce fa in lam tajidu fiha ahada, in har ba ku samu daidai da mutum ɗaya a cikin gidan, fala tadkhuluha, Ubangiji ta'ala ya ce kar ku shiga, hatta yu'zana lakum, sai an ba ku izini. Sai ce wa in qila lakum murji'u, in an ce ku koma, lokacin da kuka nemi izini aka ce a'a, Ubangiji ta'ala ya ce farji'u, ku koma, huwa azka lakum, koma wa ita ce tafi tsarki gare ku, maimakon ku ɗauki laifi na shiga gidan da ba a ba ku izini ba. Sai ya ce wallahu bima ta'maluna alim, Ubangiji ta'ala masani ne game da duk abin da kuke aikatawa. To dan haka wannan yana nuna mana kenan, in ka zo ka yi sallama, ka nemi izini ba a baka izini, to kar ka zauna a kofar gidan mutane, tashi ka shiga sha'aninka. Amma lokacin da ka zo baka yi sallama ba, sai ka zauna kana jiran wani ya fito, sannan ka aika dan aike cewa ka bada sako, ni ne wanda na zo ina kofa, to wannan ba matsala bane ka zauna a kofar gidan mutane. An gane ko? Kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda, wato yakan je ya zauna a kofar gidan malamai a birnin Madina, yana jiran su fito su karantar da shi hadisan da suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, har barci ya dauke shi, iska ta bige shi, uradi ta bige shi. In mai gidan ya fito sai ya ganshi a zaune, sai ya ce ya dan ammin manzon Allah, ai da ka bani labari, ai ni ya kamata a ce na iske ka gida. Sai ya ce a'a, haka manzon Allah ya umarce mu, haka aka umarce mu, mu je mu nemi ilimi da kanmu. Zuwa yake ya je ya zauna a kofar gidan mutum yana jiran fitowarsa, in ya fito sannan ya karantar da shi sannan ya fita. Kaga a nan shine malamai suka ce dalilin da yake nuna in har ka zo baka yi sallama ba, to ba laifi kana iya zama a kofar gida, in wani ya fito kenan ka tura sakon cewa kai ne wani, ko kuma har shi mai gidan ya fito. Amma in ka yi sallama ka nemi izini ba a baka izini, to baya halatta ka zauna a kofar gida, ka shiga sha'aninka. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum, in an ce ku koma, Ubangiji ta'ala ya ce ku koma, komawar ita ce tafi tsarki gare ku. Sai ya ce wallahu bima ta'maluna alim, Ubangiji ta'ala masani ne game da abin da kuke aikatawa. Sai ya ce laisa alaikum junabun, Ubangiji ta'ala ya ce ba laifi a kanku, an tadkhulu buyutan, da za ku shiga wasu gidaje gaira maskunatin, wanda ba na zama ba, kamar misali shago ko wata mana mangaza da sauransu, duk wurin da daman gida ne amma ba zama ba ke a cikin shi, kamar ko gidan baki haka misali. To shi ne suka ce a nan wannan ba laifi mutum da zai iya shiga ba tare da ya nemi izini ba. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce laisa alaikum junabun, wato babu laifi gare ku, an tadkhulu buyutan, da za ku shiga gidajen da gaira maskunatin, ba na zama ba, kamar shago, shago da kai sallama kawai sa kai za kai, ba sai ka nemi izini ba. Haka shi ne sai ya ce fiha mata'un lakum, gidan da ke akwai kenan wani amfani gare ku, ma'ana irin magazin da ake zuwa a yi ajiya da sauransu. To wannan in ka yi sallama a cikin wannan gida, to ba maganar neman izini shiga za ka yi. In kamar misali kamar gidanka ne da sauran wannan misali, in ka yi sallama to ba maganar neman izini, malamai suka ce a nan sai ka yi wata irin ishara misali, ko ka yi gyaran murya, ko kuma ka ɗan motsa kafa dai yanda, ko kuma ka canza taki yanda za a san takin tafiyar ka ne, dan wani abin da bai dace ba a gyara kafin ka shigo. Sai ya ce wallahu ya'lamu ma tubduna, Ubangiji ta'ala na sanin abin da kuke bayyanawa. Sai ya ce wa ma taktumuna, da duk abin da kuke koyewa, babu abin da yake koyewa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da abin da bawa ya bayyana da abin da ya koye. dan haka dai abinda muke so mu gane shiga duk gidan da ba naka ba ba tare da neman izini haramu ne. A darasi mai zuwa insha Allah bayani zai zo akan dalilai menene hikima ta shari'a da ta hana mutun ya shiga gidan da ba nashi ba ba tare da izini neman izini ba. Da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya ba mu ta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.